Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25/31/41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalal FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka ko da yaushe muna nan a hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan dare. Yau Juma'a 19 ga watan Yuli shekarar 2019. Zahra Aminu Faye ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa wasu sojojin Najeriya su 7 sun rasa rayukansu sakamakon wani harin kwantan bauna da aka kai musu. Sannan za ku ji karin bayani akan dage sauraron karar da shugaban mabiya Shi'a Sheikh Ibrahim Al-Zazzaki ya shigar ta neman a bashi dama ya je neman magani kasar waje. Kamar kowace ranar Juma'a yau kofa a bude take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka samu ku kai. Lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-6555. Kada a manta sai an saka alamar ƙari a farko wato plus sai a jero number. Sannan muna tafe da labaran wasanni amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana da yakinin jirgin Iran mara matuki aka harbo a mashigin Hormuz yayin da yake tunkara wani jirgin ruwan Amurka na yaki a jiya Alhamis. Mai bawa shugaba Trump shawara kan harkar tsaro John Bolton ya ce babu shakka jirgi mara matukin da aka harbo na Iran ne. Ya kara da cewa jirgin yakin Amurka mai suna USS Boxer ne ya kakkabo shi kamar yadda shugaba Trump ya sanar a jiya, saboda yana barazana ga jirgin ruwan Amurka da ma'aikatansa, kuma hakan shine abin da ya fi dacewa. A lokacin da aka tambaye shi ko ya damu akan yuwar gwabza fada da Iran a mashigin na Hormuz, shugaba Trump ya ce san bai damu ba. A yau Juma'a wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya faɗa wa manema labarai cewa ma'aikatar tsaron Amurka na shirin fitar da wani hoton bidiyo da zai nuna shaidar cewa an harbo jirgin Iran ɗin mara matuki, sai dai Iran ta musanta ikirarin da Amurka ke yi. Tsohon shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya yanke shawarar daina ba da bahasi a gaban wani kwamitin bincike da ake yi a bainar jama'a wanda ke zarginsa da cin hanci da a lokacin mulkinsa. Lauyoyin da suke kare Zuma sun faɗa a yau Juma'a cewa tambayoyin da ake yi wa Zuma ba su kamata ba kuma babu adalci a cikinsu. A wannan makon tsohon shugaban ya bada bahasi a gaban wani kwamitin bincike da gwamnati ta kafa. Shugaban alkalan da ke binciken Raymond Zando ya ce ba hurumin kwamitin ba ne ya ayyana cewa wani na da laifi a wannan zama, sai dai aikin kwamitin ne ya gudanar da bincike kan wasu zarge-zarge da ake yi. Shi dai Zuma ya sha musanta cewa ya aikata ba daidai ba, inda yakan ce binciken da ake yi a kansa bita da kullin siyasa ne da nufin a ɓata masa suna. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi sun ce bom ɗin da ya fashe a jami'ar babban birnin ƙasar Afghanistan Kabul ya kashe mutum biyu tare da jikkata mutum goma. 'Yan sanda sun ce fashewar bom ɗin da ta auku a yau Juma'a ta faru ne a kusa da kofar shiga cikin jami'ar Kabul. Mai magana da yawun shugaban 'yan sandan Kabul Pardos Parmaz ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa motoci biyu sun ƙone biyo bayan aukuwar fashewar, sai dai har yanzu babu wata ƙungiya da ta ɗau alhakin kai wannan hari na Kabul. Sai dai ƙungiyar Taliban da na IS da ke ta da ƙayar baya sun sha kai hare-hare a yankunan ƙasar ta Afghanistan. Yawancin yankunan Amurka na fuskantar matsanancin yanayin zafi yanzu haka. a arewa maso gabashi da tsakiyar yammacin kasar. Yanayin a ma'aunin gwaji ya riga ya hau sosai, kuma ana sa ran zai iya karuwa da ba a taba gani ba a cikin ƙarshen makon nan. An riga an gargadi jama'a kan su yawaita shan ruwa a lokacin. Kwararru a fannin hasashen yanayi sun ce Amurkawa sama da miliyan 87 ke zama a yankunan, da ta yiwu yanayin zai tsananta zuwa ranar Asabar. Ana sa ran yanayin zafi a Washington DC babban birnin kasar zai kai maki 43.3 a ma'aunin Celsius. Kwararru a fannin yanayi sun ce a wani dan lokaci yanayin zafin a Washington DC zai kasance kamar na yankin hamadar Death Valley na jihar California mai matsanancin zafi.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je ga rahotannin namu. Wani rahoto daga arewa maso gabashin Najeriya na nuni da cewa wasu sojojin Najeriya su bakwai sun rasa rayukansu, ciki har da mai mukamin captain, sakamakon wani harin kwantan kauna da wasu mahara da ake kyautata zaton yan Boko Haram ne, inda suka kai musu hari a tsakiyar hanyar Maiduguri zuwa Damaturu. Daga Maidugurin ga rahoton wakilin murya Amurka Haruna Dauda Biyu.
Wannan hari dai an ce ya hukuna tsakanin wani kauye da ake kira Jakana da Mainog da kuma yake tsirran kilomita 40 zuwa babban birnin Maiduguri. Sai dai har zuwa wannan lokaci jami'an sojin ba ta ce uffan ba game da wannan harin. Sai ma wani labarin da ta fitar na cewa ta kashe yayan kungiyar Boko Haram akan wannan titi wanda kuma bata bayyana adadin su ba. Wannan mai magana da yawo rundunar sojan kasar Kanar Sagir Musa ya tafa hannu. A yan kwanakin nan dai ana ci gaba da samun hare-hare da daman gaske musamman ma kan jami'an tsaro ko kuma zuwa garuruwa, wanda hakan yasa wasu na ganin cewa lokaci yayi da shugaba Muhammadu Buhari zai musanya hafsoshin sojojin da wasu sabbi, dan a cewar su suna ganin dabarar manyan hafsan sojojin ya kare, kamar yadda Malam Ibrahim Malum Gurke cewa
kasan soja an yi ko da shiga a wuri yana yaki ya bar iyalin sa bai dawo gaba, akwai tashin gari saboda sojojin suna yaki an fara da shiga sai canza wasu sojoji su je haka za su samu ya dauke.
Haka
yake amma soja ya
to menene mafita ne mu ake
ma?
Wata kungiya mai zaman kanta da ake kira Action Against Hunger ta tabbatar da mutuwar wani direban ta guda da kuma bacewar wasu guda shida sakamakon wani hari da ake zaton cewa ayan kungiyar Boko Haram ne suka kai musu akan hanyar su na zuwa garin Damasar da ke karamar hukumar Mobar a arewacin Borno. A wata sanarwa da daraktan kungiyar Action Against Hunger ake kira Sasuwar Sharaf ya aikewa manema labarai na nuni da cewa ɗaya daga cikin mutanen guda shida da suka bace ma'aikaci ne, guda biyu kuma direbobi, sauran guda uku ma'aikatan jinya ne wanda suka tasan ma mutum shida kenan, da har yanzu ba a san makomar su ba. Ya ce sun kadu matuka da jin abin da ya auku ga ma'aikatan nasu da suka sadaukar da rayuwansu wajen taimakawa mutanen da wannan iftila'i ya shafa a arewacin Najeriya, musamman ma tsakanin mata da kananan yara. Kungiyar ta kuma miƙa jarinta ga iyalan direban da aka ce an kashe da kuma sauran mutanen da wannan iftila'in ya shafa. Al'ummar Najeriya dai san zai iya shiga irin matakan da shugaba Muhammadu Buhari zai ɗauka, musamman abin da ya shafi harkokin tsaro da kusan dukkanin bangarorin kasan ake fama da shi. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu. To bayan da kotu ta dage sauraron karar da shugaban mabiya Shi'a Sheikh Ibrahim Al-Zazzaki ya shigar ta neman a bashi dama ya je neman magani a kasar waje, hukumomi sun yi karin haske dangane da wasu bayanai da ake yadawa kan malamin waɗanda suka ce duk jita-jita ne, yayin da almajiran malam Al-Zazzakin suka sha alwashin ci gaba da fafutuka kamar yadda doka ta ba su dama har sai an saurari korafin su, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyar murya Amurka Binta Ibrahim ta aiko mana daga Kaduna.
Na tuntuɓi lauyan gwamnati don sanin ko ina shari'a ta kwana.
Ita jiya an zo da kotu, malam ya nemi kotu ta ba shi dama ya tafi kasan waje don ya nemi magani. halin da yake ciki ba da lafiya sosai dikitocin kasan waje sun zo kotu ta ba su dama sun zo sun ganshi sun yi auna aune sun yi gwaje-gwaje sun ba da shawara malamin shi kasan waje ya tabbatar da kara lafiyar shi samu lafiya sosai to inda aka abin da aka shiga yake nan ja ba gaskiya bane gwamnati ta hana kai shi asibiti kotu ta ce tunda ya ce ba da lafiya likitocin kasan nan da likitocin shi su zo su zauna su duba shi in sun zauna sun duba shi shawarar da suka bayar sai su kai mu kotu kotu kuma an taga ya dace sai ta ba shi dama din lokacin da aka kama malami ba lafiya to dole ne sai ya samu lafiya tukuna sannan a gaba ba a gabatar da mara lafiya a gaban kotu sai da ya samu lafiya ne shekaran baya da ce zuwa a shari'a bai kai ba mu kai shekara ɗaya ba ma
dangane da zargin tsiyayewar idan malam Ibrahim Alzakzaki da magoya bayan sa ke tuhuma kuwa lauyan ya musanta hakan
wannan ikirari ne suke yi ba gaskiya a cikin wannan al'amari ko kadan domin me su masu binciken abin wanda yake hannunsu su da kansu suka dan har ma an ce a yarsu mukin tuna to gashi suka fito da shi lafiya kana aka mishi interview aka ce malam an ce ka mutu ce ne ban mutu ba to in ya ce ne mafiya abinda kotu ta duba kenan ta gani in ya dace wannan duk abin da hannun kotu lawyer malam su yi magana mu lawyer gwamnati mu magana kotu ne da a karshe in ta gamsu sai ta ce to na baka dama ka je ka samu magana ka samu lafiya
Naji ta bakin wani jigwa kungiyar ta Shi'a ta waya tafi da gidanka inda ya bayyana matsayinsu akan lamarin.
Sunana Ibrahim Musa kuma shugaban dangin yaɗa labarai na harkar musulunci. To, dangane da kuma abin da ya faru alal hakika ban ji daɗin yadda kotu ta sake ɗagawa ba. Babban dalili kuwa shi ne wato kowa ya kai riƙa gurin Musharri Ibrahim da zai a wannan rana ɗin ya san cewa yana cikin ƙasar lafiya. Kuma jama'a sun yi kai mu gaban kotu sun cewa ta fara dama a fita da shi wace domin ya nemi lafiyarsa kuma kamar yadda lawyer mu sai ya fara ya faɗa ne ya kamata ita hukuma ta sani cewa ba fa za a yi shari'a da wanda ba shi da rai ba ko lokacin da kama shi shekarar 2015 ai ya shigar da tara a kotun babban kotun tarayya ta Abuja kuma wannan kotun tace lalle wato wannan tsare wanda ake mishi tun wancan lokaci din haramtacce ne a bisa kowace irin doka ba ma ta nan kasan ba duk wata doka ta saba wa wannan tsare wanda ake mishi ta saba masa dan haka ne ma alƙalin yace a sake shi har ma a gina masa gida kuma har a biya masa diya amma sai gwamnatin tarayya ce ke ne ba ta bi wannan umarnin ba sai daga baya bayan shekara kusan 2.5 sannan sai suka kirkiro wannan tuhuma din cewa ana zargin shi da hada baki da tada hargitsi da waye-waye na dai abubuwan da suka faru a can Zaria din alhali kowannen mu ya sani cewa shi har gida aka biyo shi aka yi tabarin wuta ga abubuwa da ya sani da marasa daɗi
malamin ya bayyana matakan da za su iya ɗauka idan kotu ba ta amsa bukatunsu ba
to mu kuma tun farkon al'amari ba da wata da ɗauka face na zuwa kotu da kuma amfani da damar da tsarin mulkin ƙasa ya bamu na mahaukan tituna mu bayyana abin da ke damun mu kuma akan sa muke har yau hakuri
Binta Ibrahim muryar Amurka daga Kaduna
gaida Binta Ibrahim to yau fa kofa a bude take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai amma kafin nan ku shakata da wannan wakar
Allahu Karim Gani Rahim Yai dare jannati yai rana dan adam mai wuyan gane hali bin adam mai wuyan gane hali
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202-205-6555 amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama kari 1 2 0 2 2 0 5 2 6 5 5
To madalla yanzu mun sami kiran mu na farko daga jahar Rivers. Assalamu alaikum da wa muke magana?
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Wa alaikum salam da wa muke magana?
Muna tare da Salisu mai Dabino daga garin Katako.
To malam Salisu muna jin ka.
To alhamdulillah amma gana zan yi akan kiran da shugabannin arewa suka ce wai Fulani su koma arewa su gaba da rayuwarsu. Yake ganin ba ne kamata su ba abin da ya kamata abin da yake damuwar mu a arewa da kashe-kashen nan da ake yi ne kamata su samu wata hanya wata matsala da za a yi da shiya da mutane da suke kashe-kashen nan yake kamata su kira ba wai su ce wai Fulani su koma arewa su yi su kudin kan kasan nan a su kuma su yan kudin kasan nan ma shi shugabannin su je su ba su ba da yaransu su ce Fulani su ba mata su ba da ka ba kai kana tsara mu dai amma hanyar da za a samu ganin kashe-kashen da ake kai arewa Allah sa a kawo Allah a kawo sauki amin
to mun gode malam Salisu mai Dabino yanzu mun sami kira daga jahar Kebbi da wa muke magana
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
wa alaikum salam da wa muke magana
kuna magana da Nasiru Mamman report area Zuri Kebbi state wanda aka ji sai da Allahi
to Nasiru Mamman muna jin ka
wato ra'ayina a ra'ayina ɗaya zuwa biyu ne tsakanin da Allah ya kamata gwamnati ta duba ta saki malam Azizaki da ɗaya kenan ana son zaman lahiya shi zaman lahiya ya zama ɗan sarki aka ce sannan na biyu kuma ina kira ga shugaban kalmar mulki da hukuma ta Zuru wato siyaman na Zuru da ba haka ake mulki ba ya kamata ya gyara mulkin shi saboda yanzu ya sami gwamnati ta kan sulaye sai za mu zaɓe shi ana mulki haka a ce ba ka zama garin ku sai wata ya kare ka zo wai kai sannan kai albashi ana yin haka nan malama bare
to malam Nasiru Mamman mun gode sai daga jahar Kaduna da wa muke magana
to hajjia barka da lasariya
barka ka dai da wa muke magana
suna na Mursala ne ina kiran ku daga garin Rigasu a Kano tarayyar Najeriya
to Mursala muna jin ka
to hajjia to mun kara samun jin daɗi kuma aka yi mai shawarwarin da muke badawa a wannan kafa ɗaku ita gwamnatin tarayya tana ji shine cewa duk hanyar da aka ce muna son gwamnati ta dinga ɗaukar hanyar sulhu ne ba hanyar ƙarfi da ya wuce kima ba su kuma su ma waɗannan ƴan bayan Allah da nan ƙasan ƴan shi'a muna roƙon su cewa idan gwamnati ta miƙo musu hannun sulhu su karɓa sulhu shine mafi alkhairi kuma in suka karɓa sulhun nan to suna ƙara kishin ƙasar su kenan sannan kuma muna ƙara goyon baya da isu da jammu na arewa duk da dai fa kan mutane su ga cewa lokacin da suka ce a'a mu zaɓi wani ɗan takara ko ta jam'iyya wani ɗan karkace ba mu bi su ba to ba komai ba ne fa za mu karkace masu da tijjani na arewa sani mana suna da daraja amma akan wannan abu muna tare da su bisa ɗari to ai mutanen da suka ce ba su da filin da za su ba Fulani gun kiwo a yayin da mu mutanen su nan kudu nan arewa mun ba su cikin gina gidaje da kamfanoni da kasuwanci su kuma sun ce ƴan uwan mu a kudanci ba yanda za su ba su dole su mu dawo da su sai su dawo gida tunda muna da daji a arewa da filaye mu ba su shi kiwon su mana ina ga wannan tsari ne mai kyau da fatan za ku tashi lafiya
to mun gode Murtala yanzu mun sami kira daga jahar Kebbi da wa muke magana
da ya ubaba kuke magana a yawuri local government Kebbi state
to ya ubaba muna jin ka
kuna ji to abinda nake son yi bayani akan hanyar mu na yawuri zuwa koko wanda yake an yi hanya daga yawuri har zuwa sokoto har kwanta gora amma mu daga yawuri zuwa koko an tsaya aiki ya tsaya kowa ya wafi muna da nufin gwamnati ta ba mu dama ko ta ba da dama in kuɗi ne babu don Allah su taimaka a karkare muna aikin nan
to mun gode malam Ya'u baba yawuri local government yanzu mun sami kira daga jihar Lagos da wa muke magana
da Ramadan ne kuke magana
to muna jin ka
to ni kira na gode ma da yau na same ku ma
to mu ma mun ji daɗi da ka same mu
yawa kuma kiran da nake ma baba Buhari dan Allah da Annabi wannan sojojin nan manya-manyan duk a canja su a sa mana waɗansu mu ga ko za mu samu lafiya a jihar mu Borno domin ko yanzu mana ji cewa kodar laraba ne wai an kashe sojoji guda bakwai da kaza kaza abu ya yawa dan Allah ya canja mana su manyan manyan da ya aje su dinnan nagode mura
to mun gode da wannan kira naka mun sami kira daga jihar Kebbi da wa muke magana assalamu alaikum da wa muke magana daga jihar Kebbi to masu sauraro yau fa kofa a bude take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-6555 kada a manta sai an sa alamar ƙari a farko wato plus sai a jero number yanzu mun sami kira daga jihar Sokoto da wa muke magana
assalamu alaikum warahmatullahi
wa alaikum assalam da wa muke magana
kina magana da Abdulrashid Jola Musa Gurba
to Abdulrashid muna jin ka
ki da farko da amfani da wannan dama a madadin al'umma garin Gurba baki daya muna jarin da gwamnatin jihar Sokoto da kuma al'umma garin Gurenyo duk daga iktira da dukkan suka samu na rasa mutane sai shinda ta muna fatan Allah ya gafarta musu kuma Allah ya kawo zaman lafiya mai dorewa a jihar Sokoto da Najeriya baki daya
to mun gode Abdulrashid yanzu mun sami kira assalamu alaikum da wa muke magana
wa alaikum assalam kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin Legode a Kimba
to muna jin ka Ibrahim mai wankin hula
to ni ne kira da ya danganta ga ainihin bangaren shugabannin mu na arewa ne daga Tijawa mu har zuwa ma'aikatan gwamnati duk gaba daya domin bisa ga ainihin fitintunin da suke kasancewa musamman yankin mu na arewa na farko akwai boko haramun sannan ga yanki na shi ga matsalar zamfara da Katsina da Sokoto da Niger sannan kuma ga wannan magana ta yan shi'a da suke faruwa bayan haka kuma suna kuma kiya kuma ƙara rurrutar wata cewa a hana karatun allo har ga wannan dukkan su ne wanda suke ƙara bullo mana da shi kuma ya kamata a ce be kamata ake suna ganin su suna faruwa a ƙasa suna ƙara rubuta ba to kira da nake
to mun gode Ibrahim mai wankin hula yanzu sai jihar Kaduna da wa muke magana
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaikum salam da wa muke magana
sunana Alhaji Musan Garo mai rediyo da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya
to Alhaji Musan Garo muna jin ka
ni gaskiya al'amari a matsayina na dan arewa kuma dan Najeriya gaskiya shawarar da Professor Ango Abdullahi ya ba Fulani da dattawan arewa da suka bada gaskiya tsakani da Allah wannan shawarar ba sai ba na magana cewa wai Fulani su dawo arewacin Najeriya saboda idan aka ci an yi haka za a iya samun matsala fa kasar nan saboda ni abin da na duba na gani dan gaba muna da matsaloli a arewacin Najeriya ana kashe mutane a zamfara ana kashe mutane a Katsina ana kashe mutane a nan jihar Kaduna amma me yasa dattawan arewa ba su fito sun bada mafita akan wannan magana ba sai magana Fulani su dawo yanzu Fulani da suke kudancin Najeriya idan aka ce suka dawo Najeriya arewa ai mu ba muna da wanda ba ɗan arewan ba to kin ga idan muka ce su koma can kin ga akwai matsaloli ya kamata shawara da ya kamata ku bada shawara mai ci a matsayin ku na dattawan arewa da abin da ya kamata a ce duk abin da za a yi mu samu maslaha a Najeriya da karshe ne muku fata alkai da karshe kuma ina jinjina ga shugaban Dankuwa Sagu da abin da Suleiman Sadu Shingi shugaban karo kuma Dankuwa Dago da ke Cabi ina mai jinjina ta musamman da fatan ya yi sallar Juma'a lafiya na ku a canji lafiya
to mun gode Alhaji Musan Garo da wannan kira naka madalla da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku muna godiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon mai zuwa masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogon mu ya ce karfe 4 na yamma da minti 54 yanzu kuma sai labaran wasanni amma a takaice
wasanni a takaice
Ana can ana ci gaba da fafatawa a wasan karshe na gasar cin kofin nahiyar Afirka tsakanin tawagar ƴan wasan ƙasar Senegal da takwarorin su na ƙasar Algeria ƙasar Masar. Inda jim kadan da fara wasan Algeria ta zira kwallon farko a ragar Senegal. Dan wasan Algeria Bagdad Boneja shi ya zira kwallon a ragar Senegal a cikin minti na biyu bayan da ya tsirma kwallon ta kuma taba kafar mai tsaron bayan Senegal ta shiga raga. A daidai lokacin hada wannan rahoto ana can ana kairuwa rana yayin da Senegal ke kokarin rama kwallon da aka zira mata ita kuwa Algeria kokari take ta kare ragar ta. Ana buga wasan ne a filin wasa na kasa dake Alkahira babban birnin kasar ta Masar. Ita da Senegal ta samu damar shiga zagayen na karshe ne bayan da ta doke Tunisia da ci daya mai ban haushi yayin da ita kuma Algeria ta yi nasara akan Nigeria da ci 2-1 dukkan su a zagayen dabda na karshe. Ita dai kasar ta Senegal tana tinkaho da ƴan wasa ne irin su Sadio Mane da ke takale da kungiyar Liverpool a gasar Premier League ta Ingila da kuma mai tsaron gida Kalidou Koulibaly da ke buga kungiyar Napoli wasa a kasar Italia. Ita kuwa Algeria ta baje ƴan wasa ne irin su Mahrez da Sofiane Feghouli.
Wasanni a takaice.
Algeria ta lashe gasar cin kofin nahiyar Afirka bayan da ta doke Senegal da ci daya mai ban haushi a gasar wacce aka kammala ta yanzu na kasar Masar. Dan wasan Algeria Bagdad Boneja ne ya zira kwallon a ragar Senegal a cikin minti na biyu da fara wasan bayan da ya tsirma ta kuma taba kafar mai tsaron bayan Senegal ta shiga raga. Bayan da aka dawo daga hutun rabin lokaci kwallo ta taba hannun mai tsaron gidan Algeria kusa da ragar su. Lamarin da yasa aka yi tunanin Senegal ta samu bugun penalty amma bayan da ya kalli na'urar tantance abin da ya faru alkalin wasan ya ce ba penalty bace. An buga wasan ne a filin wasa na kasa dake Alkahira babban birnin kasar ta Masar. Ita dai Senegal ta samu damar shiga zagayen na karshe ne bayan da ta doke Tunisia da ci daya mai ban haushi yayin da ita kuma Algeria ta yi nasara akan Nigeria da ci 2-1 dukkan su a zagayen dabda na karshe. Ita dai kasar ta Senegal ta buje ƴan wasa irin su Sadio Mane dake takale da kungiyar Liverpool a gasar Premier League dake Ingila da kuma mai tsaron gida Kalidou Koulibaly dake bugawa kungiyar Napoli a kasar Italia. Ita kuwa Algeria ta buje ƴan wasan nata ne da suka hada da irin su Mahrez da Sofiane Feghouli. Wannan shine karo na biyu da Algeria ke doke Senegal a wannan gasa. Domin ko a zagayen wasannin farko na group stages Algeria ta doke Senegal da ci daya mai ban haushi duk da cewa ƴan wasan na Senegal sun fi rike kwallo. Tun dai gabanin wannan wasa na karshe masana a fannin kwallon kafa irin su Rilwanu Malikawa suka yi ta hasashen irin kwarewar ƴan wasan na Algeria.
Wasannin da gaskiya magana kafa Algeria ta ci kafa Senegal samun damar yadda za ta buga wannan wasa da al'akari da yadda.
A gaishe da Mahmud Lalo da labaran wasanni. Masu sauraro kafin mu karkare shirin namu ga labarai amma wannan karan a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana da yakinin jirgin Iran mara matuki aka harbo a mashigin Hormuz yayin da yake tunkara wani jirgin ruwan Amurka na yaki a jiya Alhamis. Tsohon shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya yanke shawarar daina bada bahasi a gaban wani kwamitin bincike da ake yi a bainar jama'a wanda ake zargin shi da cin hanci a lokacin mulkinsa. Lauyoyin da suke kare Zuma sun faɗa yau Juma'a cewa tambayoyin da ake yi wa Zuma ba su kamata ba kuma babu adalci a cikinsu. Hukumomi sun ce bom ɗin da ya fashe a jami'ar babban birnin ƙasar Afghanistan Kabul ya kashe mutum biyu tare da jikkata mutane goma. 'Yan sanda sun ce fashewar bom ɗin da ta auko a yau Juma'a ta faru ne a kusa da kofar shiga cikin jami'ar Kabul.
To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lagos Gresham da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da injiniyanmu na yau Dave Magnus. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Thank you.